sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce batun hana yaduwar kudin Isra'ila da Hamas shine ya zaman to babban jigo a tattaunawar da suka yi da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da majalisar da kasar ta kafa a Tel Aviv don kula da sha'anin yaki. Bayan tattaunawar Blinken ya faɗa mu ne ma labarai matakan da ya zama dole a dauka domin ganin an kauce wa akwar irin harin da mayakan Hamas ka kai a ranar 7 ga watan Oktoba. A kuma tabbatar da kyautatuwar makomar al'ummomin Isra'ila da Falastinu. Kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ta yi garkuwa da Yahudawa 230 ta kuma halaka 1,400 a harin da ta kai. Blinken ya kuma nanata goyon bayan Amurka ga Isra'ila na ɗaukar matakan kare kanta amma kuma ya ji hankalin hukumomin ƙasar da kare fararen hula a yankin na Gaza.
We need more to protect Palestinian civilians.
Blinken ke ne ke cewa akwai buƙatar a kare rayukan Falastina fararen hula. Mun bayyana cewa yayin da Isra'ila take kare kanta a yakin da take yi na kawar da mayakan Hamas, yadda take gudanar da wannan mataki na da muhimmanci. Daruruwan dubban Falastinawa ne suka rasa gidajensu sanadiyar hare-haren saman da Isra'ila take kaiwa kan Hamas a martanin harin da ta kaiwa Isra'ilan. Ma'aikatan lafiya a yankin Gaza da Hamas ke iko da shi. Ta faɗa ranar Alhamis cewa adadin mutanen da suka mutu ya haura 9,000. Shugaban Hezbollah Hassan Nasrallah ya ce zaratan mayakansa na fafatawa da Isra'ila a kan iyakar Lebanon da Isra'ila a wani mataki da ba taɓa gani ba, yana mai barazanar yiwuwar kasancewar faɗan yayin da rikicin Isra'ila da Hamas yake cika makonni huɗu da ɓarkewa. Nasrallah ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin a ranar Juma'a, wanda shi ne karo na farko da ya yi magana tun bayan ɓarkewar rikicin Isra'ila da Hamas. Sanadiyar mummunan harin da Hamas ɗin ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. Sai dai jawabin nasa bai kai ga bayyana cewa ko mayakan nasa za su shiga faɗan gadan-gadan ba. Amma ya ce Hezbollah wacce kawace ga mayakan Hamas da ke mulkar yankin Gaza ba ta tsoron gargaɗin da Amurka ta yi cewa kada kowa ya shiga faɗan. Yana mai cewa mayakansa a shirye suke su duba kowane zaɓi da ke gabansu kuma su yi amfani da shi a duk lokacin da suke so. Wasu mahara dauke da muggan makamai sun kaiwa ayarin motocin dakarun kasar Pakistan harin kwantan bauna inda suka kashe sojoji 14 a kudu maso yammacin lardin Balochistan a ranar Juma'a. Wannan hari na ɗaya daga cikin munanan hare-haren da kasar ta Pakistan ta gani cikin 'yan shekarun nan a gundumar Gwadar da China take kula da wata tashar jiragen ruwa a tekun Arabiya. Rundunar dakarun Pakistan ta tabbatar da aukuwar wannan lamari. Tana mai cewa za ta bankaɗo waɗanda ke da hannu a harin da kwantan bauna. Rundunar ta kuma ce an kai mata harin ne yayin da ayarinta ke tafiya a tsakanin garuruwan Pasni da Urmara. Prime Ministan riƙon ƙwarewar Pakistan Anwarul Haq Al-Kakar ya yi Allah wadai da harin wanda ya kwatanta a matsayin ta'addanci tare da jajantawa iyalan sojoji 14 da aka kashe. Babu dai wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin wannan hari. Amma ana zargin mayakan kabilar Baloch waɗanda aka san su da kai ire-iren waɗannan hare-hare a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan tsaron ƙasar Canada Bill Blair ya caccaki China bayan da wani jirgin yakin China ya kusanci wani jirgin saman Canada da ke sintiri a yankin tekun Pacific. Yana mai cewa wannan shine karo na biyu da China take yin hakan cikin makonni biyu. Yayin wani taron manema labarai a ranar Juma'a, Blair ya ce a ranar 29 ga watan Oktoba sau biyu jirgin yakin China ya kusanci wani jirgin Canada mai saukar ungulu a kusa da tsibirin da ake kira Paracel a yankin tekun kudancin China.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leka yankin kudu maso gabashin Najeriya domin jin irin gwagwagwa da jami'an tsaron kasar ke yi da yan awaren Biafra da ke rajin ballewa daga Najeriya. To madalla, a bayan nan yan tsaron yan awaren yankin Biafra da ke kokarin ballewa daga Najeriya na kada za mu kai hararar su akan jami'an tsaro. Akan haka, wakilinmu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya tattauna da kwamishinan yan sanda na jihar Imo.
To a garken Allah, kafin ma mu je wurin labaran da muka samu shine yaranmu suna patrol a local government da ke ce ma Ime Mbanu, motoci guda biyu to suna cikin aiki, sai wani mai mashin ya zo ya iske su ce musu ga wasu nan sun kona wani gidan mai. To sai suka fara tafiyar su zuwa can don su je su tsare kayan mutane. To suna cikin tafiya, akwai inda babu kyau a cikin a wannan hanyar. To ashe wayannan ya'yan banzan sun ga sun musu kwantan bauna a gefe cikin daji, da kuma akwai wani rogo na wurin. Suna isa daidai na wurin nan, dole ka rage tafiya. Nan da nan sai suka wa aka bude musu wuta da moto da wanda aka ba da wanda a baya. To a irin wannan halin, to sai dai fa abin da Allah ya yi, to kaga abin da ya horo. Amma a cikin wannan wutan an kashe mana dan sanda guda, an kashe NDLA guda biyu, an kashe mana airport guda, an kashe najin duka dai mutane guda biyar aka kashe, dan sanda guda, NDLA guda biyu, kaga uku kenan, airport guda, civil defense guda biyar kenan aka kashe a jiya din damin ya horo. Sai kuma suka cinna ma motocin wuta. Abin da ya horo kenan jiya.
To akwai rahotanni da muke samu a sassa daban-daban na kafafen labarai da ke cewa akwai jami'an soja kusan takwas da suka rasa rayukansu a wannan, kamar kuna da wannan labarin?
Ba mu da wannan labarin. Ai, mun je wurin, mu kuma muka kwaso ga awaki, kuma mun san guda nawa ne, kuma ba su wuce guda biyar. Ɗaya motar na da mutane bakwai, ɗaya motar kuma na da mutane shida. To mutane biyar suka mutu, sannan kuma muna da guda takwas raye. Akwai dai wanda suka ji ciwo, kuma duk mun ɗebo su jiya zuwa asibiti.
To ranka ya matsayinku na jagororin tsaro, kamar ne kuke ganin ya haddasa wannan jihar Imo an samu sauƙin hare-hare ganin shi ga zaben gwamna na da ƙarasowa. Me bincikenku ya nuna muku waɗannan hare-hare na baya-bayan nan?
Wato ka san yadda tunda ma yadda shi gwamna ya saba faɗi cewa wannan abin fa ta wuce gaban batun Biafra ko batun IPOP. Mu dai a ganin mu dai akwai hannayen wasu wanda kila suke adawa da gwamnati, su suke ingiza wayannan abubuwan su faru. Kamar can baya wayannan abubuwan ba su tashi faruwa ba sai da zabe ta yi kusa. To yanzu kuma ka ga nan da yan kwanaki ne ko za a ce wani za a fara zaben kuma na zaben idan zaben shi gwamna a nan jiha. To ka ga sun fara. To amma Allah ya yarda, tunda dai Allah ba na mutum ɗaya ba ne, don a baya ma wayanda muka kakkama za ka ga su da guraye da abubuwa kala-kala a jiki. To nasu yanayin roƙon Allah kenan. To tunda dai ba mutum ɗaya da Allah ba, a yi kaga mu ma za mu roƙi Allah ya kawo mana sauƙi.
To ranka ɗaya daga ƙarshe, yanzu menene rundunar ƴan sandan jihar Imo ke ganin an kama waɗanda suka aikata wannan ɗayin aiki?
to a yanzu haka da nake magana da kai muna da mara sosai guda biyu a hannu dai mun kamo shi har da bindiga guda to zuma nan da ma bincike in Allah da kuma zamu ci nasara
to da kai shehu na hadin kai kuke so al'ummar jihar Imo su ba ku jihar Imo ta kai ga ƙara samun zaman lafiya duk da cewa zabe na wato da ƙara sowa tare da bada rahotanni kan abubuwan da ka faruwa a sassa daban-daban na jihar Imo domin kawo muku sauƙin aiki
to mu dai a kowane lokaci wato mukan ba mutane shawara in suka ga miyagun mutane kamata ya shi kusa faɗa mana kuma ma da lambobin da muke bayarwa duk muddin in ka iske wani na aikatan laifi ko kuma ka suka ba mu bayanin cewa wani abu na horo a wuri kana iya kiran mu a wannan lambar ba shi ka faɗa mana masunan ka ko kuma ga inda kake ba to ina jin da mutanen Imo za su hada kai to ina jin fa da ya ji mana ba mu kadai ma har su kansu din an ce mutum ya ce yana neman a bashi nashi incin kansa to sai ya gama kashe mutanen kasar ne kafin ya samu incin kansa ai akwai hanyoyi iri-iri da ake bi kafin mutum ya samu incin kansa ba shi ka kashe duk jama'an naka ba yanzu ba yan sanda ɗaya suke kashe ko kuma sauran jami'an tsaro ba har kansu ma kashewa suke to me amfanin haka babu saboda haka ina jin da goma dai su manyan nasu su musu magana in suna iya haɗa kansu su haɗa kuma wannan jawo ra'ayin shugabannin namu da cewan ya kamata a ce shi wannan ɗan iskan da a Finland mai ake ce mishi Simo Ekpa duk yadda za a yi a jawo ɗan iska zuwa ƙasar nan ya zo ya faɗa mana abinda ya sa yake irin wannan abubuwa a can to da ya fi da ƙila za a samu sauƙi amma mu ɗan iska kawai ka zo na can kawai ka tura saƙo a social media kuma a bido kansa to kaga saboda ni dai shawara na kenan
a gefe guda kuma ita ma rundunar sojojin saman Najeriya ta buɗe wuta a maɓoyar 'yan ta'addan a jihohin Imo da Anambra kuma kakakin hedikwatar rundunar sojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet ya mun ƙarin bayani
to ka san sojojin Najeriya sun ci gaba da haɗa kai akan tabbatar da cewa wanda suke so su raba mu a wannan kasan ba za su samu nasara ba domin haka an ci gaba da tabbatar cewa ana kai masu hari kuma a tabbatar cewa ba su samu damar raba mutane mu ba sabon da ya faru kenan a wayannan wuraren a Anambra da Imo State a can Southeast Nigeria ana ta tara intelligence kuma an zan tabbatar cewa wayannan mutanen sun riga sun shirya su kai hari ma sojojinmu da mutanen da suna tafiya da tafiye a cikin business dinsu to da aka ji wannan intelligence din sai aka ba da izini a je a kai musu hari abinda ya faru kenan aka kai musu hari a wani wuri ana kiranta Osumugu a cikin jeji inda suke tara makamansu a Anambra State da wani wuri kuma ana kiranta Aku Ihube a Imo State duk wannan harin an kai musu jiya ne da aka gama daga Anambra sai aka je Imo State kuma da yardan Allah an samu nasara mu aikinmu shi ne Najeriya ta ci gaba ta zama kasa ɗaya kuma kowaye da ya gan kamar shi zai dinga tafiya ya dinga kashe mutane ya hana su fitawa su je kasuwa ba za mu bar wannan mutanen ba mu dai muna so Najeriya ta ci gaba da cin gaba mutanenmu su samu izinin su je kasuwa su yara su je makaranta kowa ya ji aikin shi ba tare da wani zai hana shi ba abinda ya sa aka ba da wani izinin a tabbatar cewa wannan mutanen ba su ci gaba da kashe mutane ba ba su ci gaba da bombing police stations ba su ci gaba da kashe sojojin ba so abinda ya sa shi chief of air staff chief of defense staff chief of army staff chief of naval staff duk suna hada kai su tabbatar cewa wannan mutane ba su samu nasara ba to mu kuma air force zan gaya muku cewa chief of air staff namu na yanzu ya Marshal Hassan Bala Abubakar shi tunda ya hau mulki a watan shida ya riga ya ba mu izinin mu tabbatar cewa duk wani da zai hana Nigerians su yi business din su inda ya kamata kar mu bar su kuma ya tabbatar cewa su sojojin da suke wannan fadan suna da duk makaman da ya kamata su samu su tabbatar cewa sun yi wannan aikin da kyau abinda ya sake nan kaga baya zama office yau yana northeast gobe yana southwest yana southeast duk yana tafiya ko ina ya tabbatar cewa an ba masu sojojin abin da suke so so da su yi fadan da ya kamata a dawo da peace a kasan mu a tabbatar cewa komai ya koma inda da yake so muna roƙon Nigerians cigaba da bamu goyon ba a cigaba da bamu information domin ba haka ba mu soji mu kadai ba za mu iya samun solution na wannan abun ba ba sai dai mu hada kai ba so abun da yasa ina so da Allah a taimaka a giya ma mutanen mu cewa kar su damu wannan abun zai kare kwanan nan amma dole mu hada kai so da mu solve wannan problem din tare
to a gaida Mallam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraron wannan gidan radio mai tarin albarka na muryar Amurka musamman a wannan shiri mai albarka na da dan gari wannan gidan radio din ya yake bibiyan gari zuwa gari kasa zuwa kasa domin jin tarihin waɗansu garuruwa da yin abubuwan da yake gudana wannan haɗin gwiwa ne da gidan radio dash radio na Benin Duale da ke kasar Kamaru wanda ni Muhammad Awal Garba zan jagorance wannan shiri da farko dai ina tare da Alhaji Saliu Shaba kuma mai martaba a wannan gari na Duala ɗaya daga cikin waɗanda suka hassasa abubuwan arziki a wannan birni musamman wajen wayarwa matasa a wancan lokacin kai domin neman ilimi a wannan birni Assalamu alaikum.
Amina alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Da fatan dai ka shigo wannan ɗakin watsa labaru namu a cikin kwanciyar hankali da lumana.
Da kyau kuwa ba komai wallahi.
To madalla. Alhaji ko kuma ce mata ba Alhaji Saliu Shaba. Ga ka kai kana da shekaru wanda yake har yanzu ana damuwa da kai a wannan gani na Duala kuma kana daga cikin wanda ka bude kungiyoyi da dama domin ci gaban al'umma. Abin da yake so yi maka tambaya a nan shin wannan birni na Duala wanda ke kasar Kamaru kuma birni na biyu a kasar sannan cibiyar kasuwanci a kasar Kamaru wani irin sani ka yi mata tun daga lokacin da ka taso?
To alhamdulillah ni dai Allah ya kaddara da rabon zan rayu lokaci mai tsawo shine yanzu dai a takaicen na da shekara 83 tun daga 1948 na so mu gane abu na gane abu wanda har yanzu ban manta ba na san su har yanzu na tuna daga shi zamanin da nake karami din shekara kamar 8 to kwarai da gaske a sallah muna tashi daga nan mu tafi akwa akwai wani mai daukan foto aka ce Sierra Leone ne mutumin Sierra Leone ne
mutumin kasar Sierra Leone
wala
san kasar yammacin Afirka
haka yake to shine yazo nan yana daukan foto ana kiran san Gote Shoshin Gote to tun zamanin muke zuwa da baba ne ta har gidan mu je mu dauki foto na cikin shekara wanda za mu aika da muna da iyaye a Kofsamba muna da iyaye a Kofsamba da kyau don aika musu da foto sallah to mun dade muna daukan foto a zaman da nake wannan magana wannan anguwar din bayan cinema le portique ne pharmacie de le portique
a kaman wannan shekara ne kenan
a kaman 1948
a wannan birni na Duala
da kyau kuwa a to a lokacin ma akwai su gidan sinima
akwai
babu gidan shakatawa
babu gidan sinima wato abin da yake nan akwai shine gida kaman Mike da waɗansu su domin zamanin ni ban isa zaman da zan tafi sinima ba tukun amma dai ina da labarin cewa akwai Mike akwai kuma sinima da tura suke yi wanda
ke eh wanda majiki
ya ina ma yawa shi wanda ke wannan jikin bango kai ma ka san wani kaji labarin wannan yawa to wannan shekaran daga wannan shekaran na fara gane abubuwa
to a ya kake ganin wannan duni na duwala a wannan shekaru zuwa kuma yadda ka rayu a duni na duwala
eh to yadda nake ganin wannan shekaru ne ka san an ce Portugal sun rayuwa kasan nan rayuwar Portugal kuma kasar nan ni bazan yi dorar da komai ba saboda ban kai in gane wani abu ba
a lokacin
ban kai ba amma daga 1948 nan na so mu gane abu an kan cikin gari ina ganin canjin abun da yake a cikin gari babu shi
a nan
angonmu nan
angon kula Hausa
eh angon Hausa to a takaice dai anguwa usana azamanin tura na kina san Musa Mundi kajin da yake Musa Mundi
to me ma'anar Musa Mundi
Musa Mundi wato bayan gari a yadda muka samu labari kuma a gurin iyayen mu muke ji ana hira wato Musa Mundi na anguwan mu ne anguwa usani to amma Dumash mutanen mu Hausawa mutanen wanda suke sun ci yaki ma ko kufun ba su kama
to a wani lokacin akwai turawa a wannan duniyar duwala ko kuma wasu abubuwa da yake ba wa turawa sha'awa har suke zuwa su zo su zauna a wannan duni
eh akwai shi zamanin ne akwai central administrative shine wato kaman Bonanjo can gurin da kaga foton statue nan
wannan mutum
na sojan Faransa yawa to akwai su suna nan amma zamanin a kasancewa suna nan ba je sa ni in gane cewa iri kaza ne ko iri kaza ne ba
to ya aka yi wannan bene duwala aka samu su waɗannan Portugal ko kuma dan an ce akwai turawa kala-kala da suka zauna
aka yi wato Portugal sun zauna a nan sun zo zaman da suka zo kuma sun zo saboda kasancewan suna yawo ne akan ruwa suna neman tasha inda ake wani activity to sai suka gano nan to aka ce aini sunan Kamaru ma da ka sanar wato asalin sunan sa shine Kamaruwas
da
Portugal kafin Germans su zo kafin Faransa ma su zo sannan kuma English su zo
to an yi wani dan jani kafin a tsakanin wancan turawa da mun tinda an ce akwai Ingila akwai Jamus akwai kuma Portugal
eto
kuma Faransa
eto a lokacin ni da na sani ni ina ganin kaman wato masu mulki a zamanin su ne kawai turawan kaman ko Portugal ne ko Alemai ne bazan gane ba amma dai ina ganin su to kuma kasancewan akwai manakisa tsakanin bakaken fata domin wannan yayi sanadiyan kashe Mangabel
daga cikin
manyan yan duwala kabilan yan duwala domin shi Mangabel nan ya ki sam ya sai da Kamaru
yasiyar kaman ya
wato turawa sun nemi wato ya sayar musu to sai ya yi musu dan ha inci haka nan ya tafi ya ga Ingila effectivement kuma da ya dawo tura suka zarge shi da laifin ya je kasan Turai karatu daga can ya yarda da tura Ingila yarda kaman da wane har suna shuye-shuye saboda haka shari'an kisa a kama shi
shine aka gama da shi
kuma da aka gama da shi nan kabilun da suka halarci wurin da aka kashe shi da Hausawa ciki ka ba su da yawa da Hausawa
a wancan lokacin
akwai Hausawa akwai Tikarawa kadan akwai kuma Yarbawa kamar Beninwa suna nan mutanen Togo zance domin su ne amanan Kamaru amanan we amana ka amana da aka ba mu uni kenan sun halarci wannan gurin
wajen
gurin kisan to amma ba su da magana su dai an kira su zo su halarta saboda zamanin ka san na ko ina Bahaushe yake ina da rala'a mai karfi da Bahaushe Bahaushen nan shine serviable gurin nasara
shine wanda ake aiki
shine ko yaushe aka kira shi zai kira zai amsa kiran zai zo kuma abin da aka ce zai yi
faji to a wannan lokacin wannan ruwa da ruwan teku da ruwa take da shi akwai wani ayyuka da ake yi ne a wannan bakin
eh to a wannan lokacin kafin a saka lanci shi lanci mai ketarawa daga nan ya je Bonaventure ya dawo daga Bonaventure kuma za shi ya basi ba hanyar mota wannan hanyar ta ruwa take ku ake bi abu ta wannan tsagon da bai yi shashin sada ba ya wannan shashin to shi za a bi har a bace kuma ja billacen wani ruwa a yabashi a gane to haka abun ya ta tafiya har wani lokaci
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri